Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa birnin Jidda na ƙasar Saudi Arabia, matakin ƙarshe na ziyararsa zuwa yankin gabas da tsakiya, inda ya taso kai tsaye daga birnin Tel Aviv a jiya Juma'a, ɗan sa'o'i kaɗan bayan da masarautar Saudi Arabia ta sanar da buɗe sararin samaniyarta ga dukkan masu safara, wanda ya kawo ƙarshen haramcin da ƙasar ta ɗora akan zirga-zirgar jiragen sama zuwa da dawowa daga Isra'ila. Matakin dai wata kyautatawa ce daga Riyadh a matsayin wani bangare na inganta dangantaka tsakanin Isra'ila da ƙasashen Larabawa yayin da suke adawa da barazanar Iran. Biden yana ikirarin sakamakon yunkurin gwamnatinsa ne a yankin gabas da tsakiya ta ƙara samun daidaito da kwanciyar hankali. Yayin da aka dade ana tattaunawa akan wannan buɗe zirga-zirgar jiragen sama, a yanzu za a iya cewa tattaunawar diflomasiyya na tsawon watanni tsakanin gwamnatinsa da Saudiya a ƙarshe abin ya tabbata. A yau zan zama shugaban Amurka na farko da zai tashi daga Isra'ila zuwa Jidda a Saudiya, Biden yana faɗa a wata sanarwa. A hali da ake ciki kuma a jiya Juma'a, shugaba Joe Biden ya dakile yajin aikin kamfanonin jiragen ƙasa, wanda zai kawo cikas ga jigilan kayayyaki iri-iri har tsawon kwanaki 60, inda ya naɗa kwamitin sulhu da zai shiga tsakani ya sasanta takaddaman kwangila. Matakin da ake sa ran zai ci gaba da rike ma'aikatan jirgin ƙasa 115,000 su ci gaba da aiki, yayin da masu sasantawa za su samar da wani tsari na shawarwarin kwangilar da ɓangarorin biyu za su yi la'akari da su. Dole ne Biden ya ɗauki matakin kafin ranar Litinin don hana yiwuwar yajin aikin. Mai yiwuwa ne za a fitar da wasu ƙarin shawarwari bayan na farko. Shugaban ya rubuta a cikin wani umarnin shugaban ƙasa ya naɗa masu sasantawa cewa hukumar sasantawa ta ƙasa ta sanar da shi cewa a cikin hukuncinta waɗannan rigingimun na yin barazanar katse kasuwancin jihohi zuwa wani mataki da zai hana wani sashe na ƙasar samun ayyukan sufuri mai muhimmanci. Idan kamfanonin jiragen ƙasa da ƙungiyoyin ma'aikatansu 12 ba su iya cimma yarjejeniya kan kwangilar ba a cikin kwanaki 60 masu zuwa, da alamar majalisar dokoki za ta shiga don hana yajin aikin ta hanyar kada ƙuri'a don sanya sharuɗa ko kuma ɗaukar wani mataki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'a Amurka da na Ukraine sun ce na'urorin roka da Amurka ta baiwa Ukraine na yin tasiri sosai a yaki da ake yi da Rasha, inda suke taimakawa sojojin Ukraine wajen daƙile ayyukan sojan Rasha a yankin gabashin Donbas. Wani babban jami'in sojan Amurka da ke tattaunawa akan yakin, wanda ya nemi a saka sunansa, ya ce na'urorin rokan da Amurka ke kawowa da aka fi sani da HIMARS a takaice suna da matukan tasiri a yakin da ake yi da Rashan. Kakakin ma'aikatar tsaron Ukraine Alexander Motuzyanik shi ma ya bayyana irin rawar da na'urorin roka masu cin dogon zango na HIMARS ɗin ke takawa. Motuzyanik ya faɗa a jiya Juma'a ta gidan talabijin ƙasar cewa a cikin makonni da suka gabata sama da kayayyakin aikin sojan maƙiyan 30 ne aka lalata, sakamakon haka an rage ƙarfin Rasha na kai harin soja. A ƙarshe, shugaban Somalia Hassan Sheikh Mahmud na wata ziyarar aiki a Kenya domin ƙarfafa alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu bayan takun tsaka na baya-bayan nan kan harkokin kasuwanci da kan iyakar teku. Dangantaka tsakanin Kenya da Somalia ta taɓarɓare a 'yan shekarun nan. A watan Disamban shekarar 2020, Mogadishu ta yanke hulɗar diflomasiyya tare da zargin Nairobi da yin katse London a cikin harkokinta na cikin gida, bayan da shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya karɓi baƙuncin shugabannin siyasa daga Somaliland, wata jihar da ta ɓalle da gwamnatin tsakiya a Somalia ta ce ba ta amince da ita ba. Ziyarar da Sheikh Mahmud ya kai a Kenya ita ce ta farko tun bayan takaddama a kan iyakar teku tsakanin Somalia da Kenya.
لا Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu leƙa ƙasar Niger ne, inda shugaban ƙasar Alhaji Muhammad Bazoum ya yi ziyara irin ta tsaro a wasu jihohi biyu da ke fama da ƙalubalen tsaro. Toma Dalla. A ci gaba da ƙarfafa matakan samar da tsaro a yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula, shugaban ƙasar Niger Alhaji Muhammad Bazoum ya yi rangadi a jihohin Difa da Agadez a ƙarshen watan Yunin da ya gabata, inda ya ziyarci rundunonin tsaron ƙasar da na kuma haɗin gwiwar dakarun ƙasashen yankin tafkin Chadi, shekara ɗaya bayan ƙaddamar da ayyukan mayar da 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu na asali. Muhammad Bazoum ya kuma tattauna da shugabannin al'ummu a matsayin wani bangare na neman bakin zaren matsalolin tsaro a ƙasar ta Niger da ke kewaye da ƙasashen da 'yan ta'adda da 'yan fashi da makami da kuma masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da masu safaran miyagun ƙwayoyi ka hana wa jama'a sakewa, duk da ƙoƙarin da gwamnatocin waɗannan ƙasashe ke cewa suna yi. A kan haka, wakilinmu a Niamey, Suleiman Muminu Barma, ya haɗa mana wannan rahoto.
Dabarikin sojan sashe na biyar na rundunar mayakan Nijar ne shugaban ƙasa ya fara wannan rangadi na yankin Mangari, inda ya tarar da askarawan ƙasar da ɗaya gefe dakarun rundunar haɗin gwiwar ƙasashen yankin tafkin Chadi. Abinda ke nunin girman alaƙar aiki da kyakkyawar fahimtar ke tsakanin waɗannan barade a yaƙin da suke kafsawa da mayakan Boko Haram da na ƙungiyar ISWAP. Muhammad Bazoum ya bayyana gamsuwa da jajircewar waɗannan askarawa.
Nous vous avons confié une mission importante dont vous vous acquittez avec dignité.
Yace mun ba ku wani muhimmin aikin da bayanai ke nunin kuna tafiyar da shi cikin ɗiyauci, ƙwarewa da jajircewa. Ina farin cikin bayyana muku cewa bitar halin da ake ciki a bana, idan aka kwatanta da yanayin da ake ciki a shekarun baya, a fili ake gane cewa an samu ci gaba sosai. Asarar rayuka ta ragu a ɓangaren askarawa, yayin da bayanai ke nunin abokan gaba sun fuskanci babbar asara a tsawon wannan lokaci.
Nous avons aussi noté bien plus de pertes dans les rangs de notre ennemi.
Suma mutanen gari sun ce sun ga alamun sauyin da aka samu a 'yan watannin baya-bayan nan a fannin tsaro, saboda haka suka nuna buƙatar ganin mahukunta sun ƙara tsaurara matakai.
Alhamdulillah an samu canji. Alhamdulillah kuma muna so a ƙara. Mun samu kwanciyar hankali da mu da iyalinmu.
Allah sai dai mu ce mun gode ma Allah. Allah hannunmu yana sama, abin da muke fata Allah kiyaye mu na dusu. Tunda yanzu ya doki gaba ya ce sai ya kare su. To Ubangiji Allah ba su sa'a.
Muna gode mu Bazoum sosai. Muna so kuma a ƙara kawo sojawa a watsa mana cikin dazuzzuka. A samu kwanciyar hankali gaba ɗaya dai abin ya ƙare.
Muna murna da zauwar shi. Idan mun ga canji sosai a gare shi. Gaskiya yanzu Difa kuma lahiya launi ba kamar da ba. Bisa lillahi akwai tsaro, akwai komi, kwanciyar hankali ma gaskiya yanzu alhamdulillah. Sai dai mu ce mun gode ma Allah.
Garin Dogo ko kuma Jalori da ke kudu maso gabasin Difa na matsayin wani babban sansanin jami'an tsaron garin National mai dakaru kimanin 1000, waɗanda dukkan su 'yan asalin jihar ne da aka horar ta Ganas domin aikin tsaro a yankin na Mangari. Saboda haka tawagar shugaban ƙasa ta ziyarci wannan wuri domin ƙarfafa musu gwiwa sakamakon babbar gudunmuwar da suka bayar wajen karya lagon 'yan ta'addan wannan yanki.
Allah ya saka muku da alheri. Kun yi aiki mai kyau. An kai muku hari so biyu kuka dage kuma kuka yi nasara. Allah ya kare ku, Allah ya kiyaye ku. Na yi imani wannan azancin da muka yi na mu dauki yara na wannan kasar su kare kasar su ko kare ɗan uwansu su kare garuruwan wannan yankin za yi tasiri. Za mu mai da gari 45 za ku kula da su bara mun mai da wa'ansu amma barayi suna zauwa sun dame su wannan gamin mun san ya kare. Za mu ba ku makamai wanda suka dace yanzu makuna da su amma za mu kara su har mun kawo su kuma insha Allah za ku yi nasara.
Da alama wannan jawabi ya tayar da tsikar maza su ne ya tashi. Masana sun yi iktifa'in cewa amfani da karfin soja ba zai iya zama hanya ɗaya tilo ta magance matsalolin tsaro ba, musamman a yanayin da ake ciki a yau na yakin sunkuru. Wajibi ne a ɗaya ɓangare a tunkari abin ta hanyar matakan inganta rayuwar jama'a. Mafari kenan bayan gudanar da taron masu ruwa da tsaki a sha'anin tsaro, shugaban ya gana da shugabannin al'ummar jihar Difa don bitar halin da ake ciki shekara guda bayan kaddamar da ayyukan mayar da 'yan gudun hijira garuruwansu. Kafin a ƙarshe a tantauna akan maganar ci gaban wannan shiri, ɗan majalisa Bulu Muhammadu na daga cikin wakilan al'ummar jihar Difa a majalisar dokokin ƙasa.
Al'ummarmu alhamdulillah sun ma gaban ƙasa mu godiya bisa harkan tsaro. Shugaban ƙasa bai zo da hannu ɗanki ba, amma mun faɗi a sunan al'umma da kara abin da ya kawo bisa shi kuma har ya kara da yawa. Mutanenmu alhamdulillah suna so su koma garuruwansu, amma a kara ma tsoro ƙarfi don al'umma su koma garinsu. Wannan mun gaya ma shugaban ƙasa. Kuma na biyu, al'umman nan suna cikin wahala ga dama na mutane suna zube babu abin da za su sa ransu. Wannan kuma mun gaya ma shugaban kukai al'ummanmu a samu musu inda za su sa ransu da abin da za su ci.
Makudan kudade ne gwamnatin Niger ta kashe domin daukan ɗawainiyar rukunin farko na 'yan gudun hijirar da aka maida gida. Alhali aiki ne da ke bukatar gudunmuwar kungiyoyin agaji. Mafarin tantauna wannan batu da wakilan kungiyoyin agaji a Difa, ministan ayyukan jinƙai Alhaji Lawan Magaji ya yi ƙarin haske akan abin da aka sa gaba.
Nan zuwa sati uku kuma rugu za ta shigo. In ta shigo ku aikin noma ne, suna so su je su gyara gonakinsu nan zuwa sati uku. Shine shugaban ƙasa ya ce a yi kundin neman jari saboda masu hannu da shuni su kama mishi. Jiya ya yi magana da masu hannu da shuni da suke kamawa. Yawancinsu duka sun ce nan zuwa sati biyu duka za mu gamu da su a yamai su gani kowanne me zai kama. Na ɗaya, a gyaggyara gidajensu da makaranta da gidan haƙo da ruwa da likita duka ana yin aiki. Mun samu abinci na wata guda wanda gwamnati zai bada su. Kuma amma tsarin da aka yi na wata uku ne saboda ana kyauta zaton in kuma rugu ta zo nan zuwa wata uku insha Allahu za su samu abincinsu na kansu wanda da kansu ka noma.
Jihar Agadez mai makwabtaka da kasashen Algeria da Libya na matsayin wani yankin da masu safarar miyagun kwayoyi da masu fatocin makamai ke ratsawa don shiga kasar Mali ko kuma kasashen Chadi da Sudan. Haka kuma akan samu bakuncin wasu 'yan kasashen waje da nufin haƙar zinare a mahaka irin ta garin Jado, lamarin da ke zama babbar barazana ga sha'anin zaman lafiya wanda kuma ka iya shafar zaman lafiya a tsakanin al'ummomin yankin masu kabilu mabambanta. Mafarin shirya wani babban taron karfafa danƙon zumunta don ganin an samu haɗin kai da zaman lafiya mai ɗorewa wanda shugaban ƙasa ya jagoranta a ranakun 30 ga watan Yuni da 1 ga watan Yuli.
Nous savons que l'insécurité qui est à l'œuvre dans notre pays et dans la sous-région.
Yace kowa ya san cewa tashin hankali da ake fuskanta a ƙasarmu da ƙasashen wannan yanki abu ne da ke da nasaba da makaman da ke shigowa daga Libya. A yayin wannan zama dukkan mu mun yarda cewa wani lokacin wasu 'yan ƙasarmu Niger ne ke shigo da su, kuma taron ya samu halartar ɗumbin wakilan al'ummar mutanen da ke wannan aiki. Mun gano cewa akwai bayanai da dama da ya kamata a gabatar da su ga hukumomi don ganin sun taimaka a yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi. Matsala ce da ba za a iya magancewa ba take yanke, amma kuma za mu ƙarfafa hanyoyin tattara bayanan sirri. Za mu ƙarfafa matakan yaƙi a fagen daga don kawo ƙarshen wannan haramtacciyar ɗabi'a.
capacités aussi de lutte sur le plan opérationnel contre ce fléau.
Mohamed Bazoum a yayin wannan zama ya buƙaci haɗin kan al'umma don ganin an kawo ƙarshen aika-aikar 'yan takifan da suka addabi jama'a. Kuma wakilan al'ummomin yankin arewacin Niger waɗanda suka haɗa da Nakawar da Ayir da Azawak sun yi na'am da kiran na shugaban ƙasa.
Sunana Salem Nur, kafin a shiga 2011 kowa ya san rayon Libya yanda yake, yanzu kuma ya san yanda ya koma. To yanzu dan Libya da rayon shi da duke zai yi ya baka ya sai ya zama lafiya babu shi. To kenan mu gaskiya duk wanda zai tara mana hankali da tashi hankali da zai kawo mana irin wannan harakan gaskiya ba mu goya bayan shi. Gaskiya ba lalacin duniya da yanzu kuma hakan ba da mu da Buza da Fulani da Laraba da wani wanda muke tare. Da mu zun wanda ya zo a cikin ba zai taba ma gane mu muna da wani ba 'yan uwa bane ba. Zai gane wannan ba Tibi ko wannan Buzu ko wannan Bulare ko ba wannan dan Fulani ba. Lalle mutane a cikin za su dabba ta gari a cikin ku wanda za su kawo tashi hankali da rashin kwanciyar hankali, rashin girmama juna, rashin biyayya kabilu da al'adu za su fito ya lalace duk a rayuwar tabarbare. In ba hakan ba mun fahimta ta da yanda magabata mu suka murce mu Buzu ko Bulare ko dan Fulani mu kawai dai babba ne baban mu ne yaro ne kanin mu ne babu wani tashi hankali ko kuma wani gaba.
Jihar Agadez da ke matsayin wata mahada yanki ne da 'yan kasashen yammacin Afirka ke yada zango akan hanyar su ta zuwa cirani kasar Libya ko Algeria har ma da waɗanda ke kokarin zuwa Turai. Matakin toshe barauniyar hanyar da hukumomin Niger suka ɗauka a 2016 ya yi sanadin jibge bakin haure da dama. Wannan yasa aka kafa sansanin 'yan cirani da sansanin 'yan gudun hijira a garin Agadez, waɗanda bayan shekaru aka fara zargin wasunsu da yunkurin lalata tarbiyyar matasa da yunkurin tada zaune tsaye. Wato dai ita ma wata matsalar ce ta daban da ke barazana ga sha'anin tsaro.
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ba ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kuwa a madadin wakilin namu da ke Niamey, Suleiman Muminu Barma da kuma Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti, sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina Kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu faji mu ɗauke da wani sabon shirin. Ma salam.
To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ma sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, barka da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Sunana Haruna Mammana Bako daga nan gidan Radio Niyya FM na birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar, kuma tare da Haruna Ibrahim Rasne za mu gabatar muku da shirin da dan gari da ke kasancewa shirin haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen Radio Kanda yake kawance da su. A yau na Ibrahim Rasne ya tattaki haggarin Darge da ke cikin karamar hukumar mulkin Tsibiri ta jihar Maradin Jamhuriyar Nijar, inda ya fira da ɗaya daga cikin dattawan garin da ya soma da gabatar da kansa wanda daga bisani ya karanta masa yanda tarihin garin yake. Ayi sauraro lahiya.
Ni sunana Alhaji Iso Jari, kuma ni dan haihen Darge na.
Me yasa ake kiran Darge da Darge?
Lalle ita Darge abin da aka kiranta can da aka fara sare Darge ba a gani komai sai itace. Kumci na itace, wato akwai kura, akwai zaki, akwai giwaye, in masu wanda za su sara ta, in sun ka sara ta, in rana ta wadi sai sun yi runwa su hau basu su kwanta, in dare su koma su ka. To sai an ka gani da an ka diba a gani da gari an ka samu aka zamana gari, sai an ka diba an ka ga itace wanda icce na da aka ce ma dirga, sai an ka ga ya hewa. To ana cewa dirguna da nan sai an ka maida ta Darge, kaji ma halin Darge kenan.
Darge zuki yanzu ta kai shi?
To Darge da ya ga yanzu da ya ga kawatan ta kai shekara wajen 155 zuwa da 60 ma shekarunta.
To da mi Darge ta shahara da shi?
To abinda ta shahara da shi, Darge makiyaya na kuma manoma, noma da kiwo shi ne sai kasuwanci ya an yi shi, su ne abinda ya shahara da shi.
Da wace kabila? Da wace kabila ayin mazamna Darge haka?
To Darge ita dai kabila Azbinawa ta. tunda nan ne muna da tambar rani aka yi masu rika darge suka taho tun daga agada inda suka yi tambar rani har da muna da tambarewa 88 yanzu ma sun kai 19 eh tunda an ƙara wasu bayan wannan to abin da suke azbinawa ne akwai malamai wanda suke su ne shehuni na mayyamai malamai na limanu wanda suke wangara na kuma akwai zanwara muna nan tare da su sanni suna ma malaman mu sa'idin nan kuma akwai sauran kabilu akwai Hausa akwai wasu da ake cewa Addawa masu gobarci na to amma kabila Addawa na to su ne muna zamana da su
kenan za a iya cewa kenan garin Darge sarautar tambari ne
eh sarautar tambari na mutu wannan kabila ba kai ko takardar mu wajen tun da an ce tambare 80 haya kai gomi ta yanzu ai mu sarautar mu tambarawa tambarana da kaji an ce tambare to shine shine babban shine sarki
daga ina mutan Darge suka taso suka komo nan Darge
kaji da son ka taso daga Agada sai Ingal sai Tanis daga nan sai suka sabko suka zo nan cikin kasar Kacena da Gobir shine aka ce suka zamana gidan boka bayan gidan boka suka zamana Ashalu daga Ashalu sai suka taso suka komo Sabon Mashi to nan Sabon Mashi aka yi wani gari nan dan guntunan bakin abin nan dan nan sai aka komo an ga wani aka zamana daga nan sai Dargi to kaji irin zaman da son kai to kuma mu'amalar su sai ta tashi daidai da Gobira arme ya shiga tsakanin su da Gobira tunda mayakana su ma Gobira mayakana ana yaki nan tare da su sai su Gobira da yake kasan su Gobira su ne suka fara zamanin Ibrisu suka cire Ibri to shikenan sai an kaga sun kaga lalle wannan mutane zarun maina sai aka hada arme sai an kai ta harkoki tare da su
wace hazaka haka abzuna suka nuna a can baya gurin yaki
ai hazaka da suka yi ai ba ya karamata ba ai babba hazaka duk inda suka zo gari sai su yaki garin su kwashi komai su irin mutane ba azbine ma shi ga yaki ma ga lokacin ma sai a ce babu kamar su tunda akwai dawakin da agare su ma sun ka zo wurin yaki sun ka bigido ke sun ka sa mai kai mu suka takure shi duk yake sai ya cira sama sai dira duk inda sun ka zo gari yaki su kai dan ba lokacin tura ba dai sun ka bar yaki da tura sun ka hani yaki amma sai ne yaki mashahararri na ma mayya tunda kaje tambarin ga 88 da muka fara hodi ba wanda bai zaron ta ka fita yaki har da kwanan Darge an dora zuwa yaki a kwashi ke gari do a kwashi ta kaya ne da komi da duke da komi a zo da su
kamar menene ke ci ma Darge tuwa kware ko ne ce kai tsaye matsalar Darge
to Darge muna da matsala mai addama tunda dai mun babban matsalar mu dai an yi ruwan shubka gari sai ya cika da ruwa saboda ya zama kamar cikin kwari ba inda ruwa za su yi ta to wannan matsalar muna bukata ko da community ne mu samu an mana kwalbati na biyu akwai matsala wadda ta zo mana bana ta rishin ruwa mun samu shekara kamar wajen uku ko da tunda dai mun nan ma akwai mushan gona nan gare mu ya san da wannan mun shekara wajen uku ko da ba a samu abinci so to bana ma sai zaman to ko akwai wurin da koyanka ba ai ba an ka samu makarar ruwa kuma aka samu ruwa kuma sun dauki to kaga ni sai mun ka samu wannan matsala rishin ruwan nan shine matsala mu to kuma akwai ruwa na sha da ba mu da su isasshe tun da shatonkin mu dan karami na an yi dan shatuwa dan karami na ba muna da matsala shi ko garin ga Darge mutunan nan ya kai wajen 2000 ai tun mu ma kusan tun da gari uku da kwai nan ga Medan tuko banda kauyukan mu to kaji babban matsala nan ta rishin ruwa akalla a basalta ai ya kai wajen miliyan ko ya kai wajen miliyan guda wajen tabbasa gaba sai dadaba sai ba suna da yawa kwarai ko bayan wannan kuma da muka zana maka muna da kuma sarkin azbin akwai jina akace ma sarkin azbin labo kanfo akwai sarkin azbin almu guda biyu to akwai Abbas yanzu shine ke rike da gare Abbas sarkin azbin almu to yanzu shi ke rike da garin eh shi ke rike da garin yanzu to amma saboda yayi sarautar da mata sarkin azbin dai shine sarkin azbin kan shi Abbas Alim shi ke yanzu zaman da aka zo an can don son rasu yanzu shi ke rike da garin bayan haka nan ita Darge babban gari na nan cikin kasar Sharkwari yanzu nan jihar Sharkwari na kasar Ibrici shine to
masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a nan ne muka zo karshen wannan shiri na da dan gari shirin haɗin gwiwa wanda ya zo muku a nan sashen Hausa na muryar Amurka tsakanin Radio Niya FM na birnin Kwannin Jamhuriyar Niger da sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Umman Bako a madadin Haruna Ibrahim Ras ta ya dauko muna tarihin na garin Darge anan ne zance muku sai kuma wani shikon idan fa Allah ya so
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu.
Bye.
haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.